wata ibada sai dan Allah, kuma ba dama kai wani abu dan ba mu wani haushi, kuma ba dama kai wani abu na ibada dan fucewa akan wani. Dan haka za mu ambaci dalilai ko abubuwa da suke sa dan Adam ya samu taimakon Ubangiji ya kuma tsaya akan hanyar Allah. Abu na farko akwai wujubul iman, wajibi ne kai imani, wajibcin yin imani bi annar rasul sallallahu alaihi wa sallama kad arrafa ummata bi jami'i umuri dinihi, ka yadda da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya turo manzansa kuma manzan ya sanar da al'umma, dukkan al'umman nan dukkan abin da za ta bauta ma Allah na al'amarin addinin ta Allah ya gaya wa manzan Allah, kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isa. Wa ma yahtajuna ilayhi, duk abin da mutane suke bukata a cikin sha'anin rayuwarsu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya musu. So wannan abun na itikadi ne wanda zai zama aqidar dan Adam, ko na aiki ne wanda zai zama abun da dan Adam yake aikatawa, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari a cikin suratu Tauba a aya ta 115. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da iz hadahum, Ubangiji bai kasance zai batar da wasu mutane ba bayan kuda ya shirye da su, hatta yubayyana lahum ma yattaquna, har sai Allah ya bayyana musu duk abun da suke tsoro, domin shi Allah masani ne da kowane irin abu. Kamar yadda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa taraktukum alal bayda laylaha ka nahariha la yazigu anha illa halikum, wannan hadisi Ibnu Majah ya ruwaito shi a cikin Sunanuhu. Manzo Allah yana cewa na barku akan haske ko akan hanya wacce take mai haske, daranta kai ka ce wudinta ne, babu mai karkacewa daga kan hanyar da nazo da ita sai halakakken mutum, babu wanda zai bar abin da manzon Allah ya zo da shi ya dauki wani abu ya maka makansa ya bar shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutumin da ya halaka ya bar kan hanya. Dole ne kenan a wannan guri dan Adam ya sani cewa Allah ya shirya masa duk abin da ya kamata ya kulle a ransa, duk abin da ya kamata kuma ya aikata, da harshe ne ko da gabbai, da hannu zai taba abun ko da idanu zai kalle shi, da harshe zai taba shi zai yi magana a kansa, ko kuma dai babu dai wani abu wanda manzon Allah ya bari a jikin dan Adam sai da dan Adam din Allah ya shirye da shi. Abu na biyu, luzumul lawazimul imani, wato shine lizimtar abun da imani yake lizimtuwa da shi, daga cikin su shine akwai bin tafarki wanda manzon Allah ya zo da shi, ka lizimci wannan abun domin yana daga cikin abun da imaninka ya lizimta maka dole kai wa manzon Allah biyayya. Wannan abun kuma na wajibi ne ko na farilla ne ko na mustahabbi ne, ana son ka lizimce shi ka dawwama akan yin wannan aiki, ta wannan hanyar zaka samu hanyar da zaka bi ka samu tsayuwa akan tafarkin Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Kada ka wulakanta duk wani aiki da ka san manzon Allah ya ce a yi shi komin karancinsa, ka kalli girman wanda ya yi umurnin, ba aikin zaka kalla ba, komin karancin aikin ka bashi martaba irin tasa, kuma idan gabansa ta zo ko lokacinsa ya zo ya kamata ka lazumci yin wannan aiki din, kada ka yi jinkiri. Abu na uku da yake iya kafa ka ka samu hanya ta farki ta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine at-tawassut wal-i'tidal, dole ka zamanto cikin al'amuranka akwai daidaito akwai tsakaitawa, kada kai guluwin da zaka rikice karshe wato karshe ka wuce addini, kada kuma kai guluwin da zai zama ka kasa yin aikata abin da addini, kada kuma guluwin ka kaga wani mai bin Allah ka rinka bata shi, kada kuma dan kasawar ka ga addini in kaga wani yana yi nan ma ka zarge shi. Yi kokari ka zamanto matsakaicin mutum wanda in wani yayi kuskure ba kafirta shi zakai ba, kokari zakai ka dora shi akan hanya, wanda in wani kuma yayi ba wasassa zakai ba ka nesanta da shi har ya kasa samun shiriya. Watarku takallufi wal guluwi, kuma ka daina takallufi da guluwi, ketare iyaka cikin addini, sawa'un a itikadi ne na aqida ko kuma a itikadi ne na aiki, ka zamanto mai bin tafarki matsakaici irin tafarkin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bi, ka bi tsari irin tsarin abin da suka aikata, ka aikata irin abin da suka aikata, kada ka aikata duk wani abin da basu aikata ba. Ubangiji yana cewa cikin suratul baqara aya ta 143, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, hakanan Allah tabaraka wa ta'ala yace na sanya ku al'umma, matsakaiciyar al'umma, ita ba banasariya ba wajen guluwinta da Isa dan Allah, hakanan kuma ba yahudiya ba wajen kasawarta da abin da aka ce ta yi, وبذلك يتحقق أهم قواعد الاستقامة دوادا نني حقوقي كوكما تبتر دا قائدو جينا سامد استقامة أكن حير الله سكي إيسا موا هو لزوم طاعة الله باطنا وظاهرا علما وعملا ونشيني أبن ذي زمنتو كان لزم تريم الله دا آتكين كد وجنك ظاهرين كد بيننك كما علمان تيد أيكي ودن نن أبو بواسنا تيمكاوا wajen ciwon dan adam ya samu tsayuwa akan siratul mustaqim idan ka zo wajen bauta baka shige abinda ake son kai shige ba ka tsaya ne akan wannan baka kuma kasa ba a wajen ilimi haka baka yi guluwin da ka wuce dokokin Allah ba kana nan akan wannan a wajen sha'anin mutane baka fitar da su dukkan mai da kowa mai laifi kai kadai ne mai gaskiya ba kai ma kana kokari ne baka kuma rena aikin wani ba baka kuma wutar da shi akan hukuncin da Allah ya yi masa ba ka kai shi inda bai kai ba a wajen hukunci ka zamanto matsakaicin mutum adali wanda kowa da irin abun da yake aikatawa da irin kudurinsa a rai da irin abun da ya bayyana maka kake masa hukunci ba tare da yi masa rinto wajen shigar da shi cikin abun da bai kamata ba waɗannan su ne matakai da za su iya taimaka maka wajen tsayawa akan tafarkin Ubangiji to sai kuma sabubba waɗanda za su taimaki ɗan adam akan yin istiƙamarsa babu shakka rike waɗannan abubuwa suna taimaka ma ɗan adam wajen tabbata akan tafarkin Ubangiji abu na ɗaya taqwallahi wa muraqabatihi jin tsoron Allah da kuma muraqabar Ubangiji sauraronsa cikin al'amura in an ce tsoron Allah to yana nufin ka bar abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ka ka kuma aikata abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce ka wannan adun kulishi ake kira tsoron Allah ba wai kama da tsoron dan sanda ba wanda yanzu in ka hange ni kana zagi na amma idan nazo kusa da kai sai kai shiru kila ba kai mun sallama ka miƙa hannu mu gaisa kaga wannan munafurci ne ba tsoron Allah bane domin kafin na iso ya kamata ka san Allah ya hana ka ka zage ni ya hana ka kai gibata ya hana ka kai annamimanci a kaina ya hana ka ka ambace ni da mummunan abu yadda nake can nesa kake zage na to ko in nazo gaban ka ma in dai dan Allah ne zagin to ka ci gaba da zage na kan idanunka ina tsaye a gaban ka wannan shine kai dan Allah kuma dan kana da dalili dan Allah amma ba wai ka ga mutum yanzu kana gulmarsa amma in yazo zaka iya miƙa masa hannu kai fara'a ku gaisa kai munafiki ne ba ma mutumin Allah bane munafiki ne tsantsa yake irin wannan dan in ka isa Allah kake bi sai ka fito ka gaya masa abin da yi amma baya yiwuwa haka kawai kai ma Allah tsoron da kake ma Allah shine tsoron dan sanda in yana nan ba zaka iya yin komai ba in dan sandan baya nan zaka ci gaba da keta dokokin Allah kamar haka ne yanzu a ɗakin ka sai kai zina ko kai barna ko ka zagi uban wani ko ka ci mutuncin wani saboda baya nan amma in yana gaban ka baka iya wannan zagin to gaskiya baka da tsoron Allah kuta kuta kuma wannan ba tsoron Allah bane wannan munafurci ne ma baka jin tsoron Allah don haka asirrin ka da bayanin ka da filin ka duka kar ka yadda kai abin da yake Allah ya hana a sarari ko a boye sannan dole ka kiyaye Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ɗakin ka kake ko a kan hanya ko a cikin kasuwa ko a cikin mutane shine aka ce tsoron Allah nan shine Allah din ya same ka a inda ya umurce ka amma in ya neme ka a inda ya hana ka kada ya same ka a gurin amma in zai same ka a inda ya hana ka kuma bai same ka ba a inda ya umurce ka to kai ba mai tsoron Allah bane dan haka ku ji tsoron Allah na biyu abinda zai taimaka maka samun istiqama akan bin Allah shine du'a'ullah ka roki Allah tabaraka wa ta'ala bil hidayah kullun ka daga hannu ka ce Allah ka shiryar da ni kada ka dauki kanka ka ce kai shiryayye ne kullun kai shiryayye ne ba batacce bane kuma kullun kai shiryayye ne ba mai kuskure bane kar ka yadda ka lizumta ma kanka wannan shi yasa Allah ya lizumta maka karatun Fatiha a cikin sallolinka guda biyar yace sai ka karanta Fatiha sau 17 domin a sallar azhar kana karanta Fatiha sau 4 a al'asar ma kana karanta Fatiha sau 4 a isha kana karanta Fatiha sau 4 a magariba kana karantawa sau 3 a asuba kana karantawa sau 2 in ka tara za su baka 17 kuma a ciki akwai ayar da Ubangiji ya umurce ka da neman shiriya ihdinas siratal mustaqim dan haka kullun ka daga hannu ka ce Allah ka shiryar da ni kada ka dauka ma kanka kai ne kadai shiryayye akwai mutanen da suke kallon in abin da suke yi su kullun shari'a ce, ba su taba yadda suna kuskure ba. Kar ka dauka ma kanka wannan ba dabi'a ce ta bayin Allah nagartattu waɗanda suke neman taimakon Allah akan shari'a ba. Kullun ka dauka kana da wani kuskure kai ba akan daidai kake ba 100%, amma dai kana kamantawa sai ka hada da addu'ar Ubangiji Allah ya shirya ka ihdina siratal mustaqim, ka rinka fadin haka nan. Ai kaga da hikimar Allah ya san cewa annabinsa akan shari'a yake 100%, ba gargada akan wannan, ba kuma shakku a ciki. Amma da yazo kiran waɗanda suka bata sai yace ka gaya musu wa inna aw iyyakum la ala hudan, ai ko mu ko ku akwai wanda yake kan shari'a, akwai kuma wanda yake kan bata. Bai fito karar ya bayyana musu batattun bane, amma kuma batattun ne. Dan haka abin da ya kamata shine kullun kalzumci addu'ar cewa Allah ya shiryar da kai, kada ka dauka cewa kai ne kololuwar wato shirya. A'a, kana dai kokari sannan sai ka hada da addu'a. Kana ganin manzo Allah ya sanar da mutane a tsakanin sujjada da sujjada yana yin addu'ar cewa Allahumma ighfir li warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Wannan fa manzo Allah a tsakanin sujjada, in yayi sujjadar farko kafin ya koma ta biyu, yakan ce Allah kai mun gafara, kai mini lafiya, ka bani arziki, ka shiryar da ni, ka gafarta mu. Idan manzon Allah zai rinka fadan haka a tsakanin sujjada da sujjada yana roƙon shiriya, ina kai kake, wajibi ne ka roƙa. Abu na uku daga cikin abin da zai taimake ka wajen tsayawa akan bin Allah, al-isti'anatu billah, ka nemi taimakon Allah, wattawakkuli alaihi, kuma da dogaro izuwa ga Allah. Saboda hadisin dan Abbas da yazo wanda manzon Allah yake ce masa ihfazillaha yahfazka, ka kiyaye dokokin Allah, Allah din zai kiyaye ka, ma'ana ka kiyayi Allah, Ubangiji zai kiyaye ka. Ka yawaita neman taimako a gurin shi Allah akan ya dawwamar da kai akan yi masa da'a. In ka samu kullun kana azkar din safe da yamma, kana yin sallar farillai a cikin jam'i, kana samu kana yin nafilfilin dare, kana karanta alqur'ani, kana zama kai istighfari dan Allah ya gafarta ma kurakuranka, kana samun damar yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallama, to duk idan ka samu kana wannan, kada hakan din ya dauke ka akan cewa kai kullun akan shari'a kake, ba za ka roki Allah kari ba. Ka roki Allah tabaraka wa ta'ala ya kara shiryar da kai. In kana yin kadan ne ka zama da yawa kake yi, wannan shine taimakon da ake son ka nema akan Allah. Idan kaga ka shirya ƙara nema a wajen Allah. Abu na hudu da zai taimake ka akan samun shiryar Ubangiji da istiqama akan daidai, talabul ilmi shar'i, wato dole ka nemi ilmi na shari'ar Allah. Saboda neman ilmi na shari'ar Allah, al-ilmu nurun, shi ku ilmi haske ne wanda zai iya haskaka maka. Duk yanda ka rungumi ibada, in dai baka karatu a wajen malamai, suna nusar da kai, suna dora ka akan hanyar ilmi. To idan kai wasa mai guluwi zaka zamanto, sai ka ketare addinin, ka tsallake shi, ka wuce, ka shiga wani abu daban, ka ɗebo surkulle iri-iri daban-daban, kana tinkahun akan shari'a kake, nan ku akan bata kake. Dan haka wajibi ne ga matasa su rungumi neman ilimin addini. Dole ne ga malamai nan a anguwanni a cikin zauruka, kowa ya sai kawaidin sai koma izuwa ga neman ilimi na shari'a. Ta wannan kadai yake iya samun shari'a. Amma ka dauki zafin kai, ba zai kai ka ba. Kowa ka gani ka ce ba daidai ba. In ka ga wancan kai masa habaici, baka iya fassara babin farillan alwala ko na tsarki, hakikatan zaka shiga uku a cikin rayuwa, kuma zaka tsallake addini, guluwi zai saka ka bace. Rashin samun ilimin shari'a yana batar da mutane da yawa. Don haka daga cikin abin da zai taimake ka akan tsayuwa akan bin Allah, dole ka bude kofa, ka bada lokaci na musamman da zaka nemi shari'a, ai ilimin shari'ar shi Allah. Wannan yana taimakawa kwarai da gaske wajen tabbatuwar ka akan hanyar shi Allah. Abu na biyar da zai taimake ka akan bin Allah, luzumur rifqati salihah, wato shine kalizunci abokai nagartattu, aljalisu salih, aboki nagari. Karka yadda abokanka su zamanto a shararai a gari, mashaya masu shaye-shaye, ƴan sara suka, ƴan shan wiwi, ƴan fadewa mata, ƴan shan giya, ƴan shan kwayoyi. Waɗannan in suka zama abokinka, abokanka za ka wahala, kuma hasali ba za ka bi Allah ba. Don haka ka duba a cikin anguwar ku su waye, amma mutane na gari, masu sallar jam'i, masu karatun alkur'ani, masu ambaton Allah da yawa, waɗanda suke zama suna bin Ubangiji, suna masa bauta, suna tuba daga kurakuransu, to ka hada abota da irin waɗannan babu shakka za ka rabauta. Abu na shida da zai taimaka maka wajen tsayawa akan istiqama ma Ubangiji shi ne al'amalus saliha, wato ayyuka nagartattu. Kar ka kuskura ka rena ƙarancin aiki, duk yadda aiki yake in manzon Allah ne ya ce a yi shi, yi ƙoƙari ka ga cewa ka yi wannan aikin. Daga cikin nagartattun ayyuka akwai birrul walidain, biyayya ga iyaye. Kar ka yi aboki da wanda yake saba ma iyayensa. Wasilatul rahim, kuma ka yi abota da mutanen da suke sadar da zumunci. Kada ka yi abota da mutanen da ba su da tunani sai yanke zumunci. Sannan ka yi abota da waɗanda suke kasratun nawafil, masu yawan nafilfili. Za su yi a masallaci, za su yi a cikin gidajensu, za su yi a ɗakunansu, za su yi duk inda suka samu kansu na nafilfili za su yi. Waɗannan su ya kamata ka yawaita irin waɗannan ayyuka. Suna taimaka ma ɗan adam wajen tabbatuwa akan yin tsayawa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Abu na bakwai cikin abin da zai taimake ka wajen tsayawa ga Allah tabaraka wa ta'ala ita ce at-taubatun nasuha, tuba ta haƙiƙa. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda take tuba ta haƙiƙa. Wai tubar da ake cewa zaren bunu ko tatsan nono da ba zai iya komawa hantsar saniyar da aka taɓo ba. Ma'ana ka yawaita tuba zuwa ga Allah daga duk wani kuskure da wani laifi da ka san ka aikata, kuma ka ɗauka ma kanka ba za ka sake kobawa ga wannan zunubin ba. Kamar yadda nonon da aka tatso shi daga wato hantsar saniya ba zai iya komawa cikin wannan hantsar ɗin ba. Idan ka ɗaukaka ma kanka irin waɗannan, to babu shakka za su taimake ka wajen samun tsayuwa akan bin Allah tabaraka wa ta'ala. Abu na takwas cikin abin da zai taimake ka wajen tsayawa akan hanyar Allah ba tare da ka karkace ba shine qira'atul qur'anil karim wa tadabburihi, wato karatun alqur'ani mai girma da kuma lura da abin da alqur'anin yake gaya ma. Idan ka zo kan inda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani a ce maka ijtanibu kathiran minadh dhanni, ku nisanci zato mai yawa, to kowa ka gani kai masa zaton alheri, kar kai mummunan zato a kansa. Wannan shine ka yi tadabburi da abin da alqur'ani ya gaya maka. Idan qur'ani ya ce baya son ƙarya, kana karantawa sai ka zo kan ayar, to sai kai tadabburi kana ƙoƙariyar. Idan ya hana ka yanke zumunci, to kai ƙoƙarin ka sadar. In ya tsare ka daga wasu abubuwa munana, kai tadabburi kai wannan. Ka lura da ayoyin azaba da suke cewa za a dawwama a cikin wuta, kuma me yasa masu shiga wutar za su dawwama, kai kana aikata irin wannan aikin ko ka bari? Ka lura da ayoyin da suke magana akan aljanna, za a dawwama a cikinta, me suke aikata masu shiga aljannar da dawwama? Ka siffantu da waɗannan sifofin, ko kuma dai kana karatun ne ka gafala? Don haka ana son ka yi Qur'ani karatu na lura tare da tadabburi daga abin da yake gaya maka. Inna laifi ne ka bari, inna umurni ne ka aikata, inna tuba ne ka tuba, inna tuno girman al'amarin ne ka girmama wannan al'amarin, ka hango shi cikin zuciyarka, ka bashi matsayi da girman da ake da bukata. Wannan yana daga cikin abin da zai taimaka maka wajen tadabburi da alqur'ani. Abu na tara wanda zai taimake ka wato wajen tsayuwa akan bin Allah tabaraka wa ta'ala shine kasratu zikir, yawan ta zikirin Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa fazkuruni azkurkum, wani gurin yana cewa wazkurullaha zikran kathira, ku ambaci Allah ambatan mai yawa, wani gurin yana cewa ku tunoni ku ambace ni zan ambace ku. Don haka kana tafiya kana zaune bayan sallah, kafin sallah, cikin dare, da la'asar, da safe, da yamma, da daddare, da koma yaushe ne, dukkan lokacin da ka samu tayam shi zikirin Allah bai da ma wani lokaci in banda wasu azkar da aka ware na safe da na yamma. Amma ko da yaushe kana iya ambaton Allah. Wasu malaman ma suna cewa ko da ka yi bayan gida ba ka da ruwan da za ka yi tsarki, ba a hana ka ka ambaci Allah ba, irin su subhanallah, irin su astaghfirullah, irin su alhamdulillah, irin su la ilaha illallah, duk wannan ba a hana ka yin su ba. Duk waɗannan za ka iya yin su ko da kuwa kana da janaba a jikinka, domin Qur'ani ne aka hana ka karantawa kana da janaba. Kuma wasu malaman sun ce hatta mace mai haila tana yin irin waɗannan al'amura, ba abin da ya shafe ta, domin ambaton Allah wani abu ne wanda ba a son musulmi ya rabu da shi, ya zamanto kamar numfashi ne a jikinsa, wanda ba a son ya rabu da numfashinsa sai da in ajali ya yi. Hakanan ambaton Ubangiji ba a buƙatar ka rabu da shi, ana son ka yawaita shi ko da yaushe, ya zama kamar numfashi a jikinka. Wannan zai taimake ka wajen tsayawa ga biyayya ga shi Allah tabaraka wa ta'ala. Abu na goma, al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, ka zama duk wanda ya mummuna kana tare da shi zaka hana shi, to wannan zai taimake ka wajen istiqamar ka akan bin Allah, wanda kuma dibe yi kyakkyawa ba zaka umurce shi da aikata in kana tare da shi, bai kamata kuma ka bada umurrin kai baka yi ba. Dan haka tabaraka wa ta'ala, wannan yana daga cikin abin da Allah ya kisa shi ya zamanto shi ne abin gyara al'umma, da shi ne annabawa duk suka gyara al'umma, kuma da shi ne wannan al'ummar za ta gyaru. Dan haka umurni da abu mai kyau yana daga cikin abin da yake taimaka maka wajen tsayuwa ga istiqama zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Abu na 11 da zai taimake ka wajen tsayawa akan bin Allah, adda'awatu ila Allah, karin kiran mutane zuwa ga bin shi Allah tabaraka wa ta'ala, wannan zai taimake ka akan bin Allah tabaraka wa ta'ala akan tsayawa. Abu na 12 da zai taimaka maka wajen istiqama akan shi bin Allah, at-tafakkuru fi makhluqatillah, wato yin tunani cikin halittar Allah tabaraka wa ta'ala. Ka tuna sama, ka tuna kasa, ka tuna abin da yayi, ka kalli kanka, ka ga duk yadda Allah tabaraka wa ta'ala yayi ka waɗannan al'amura. Ta haka waɗannan abubuwa za su iya sa ka saki samun tsayuwa akan shi Allah, bin Allah tabaraka wa ta'ala. Abu na 13 da zai taimake ka wajen bin Allah da istiqama akai, tazakkurul maut wal akhirah, yawan tuna mutuwa da kuma yawan tuna lahira. Ya zaka kare, ya zaka mutu, ya mutuwa za ta zo maka a wani hali, anya zaka kai gobe, anya ko in an jima ba zaka mutu ba, anya da dai sauran irin waɗannan, anya zaka shiga aljanna, anya ko uta zaka shiga, ko dai ya dai ne kai ta tuno lahira, suna daga cikin abin da za su taimaka maka wajen samun tsayuwa akan bin shi Allah tabaraka wa ta'ala. Abu na 14 da zai taimake ka wajen tsayawa akan bin Allah, muhasabatu nafs, shine yi marai hisabi, wato duk lokacin da ranka ta ɗebo sako ka buge ta, ka kwabe ta, ka gwale ta, kai makan kai hisabi ka ce zaki halaka ni, zaki kai ni gidan halaka, ta ma sha'awar zina ka ce ƙarya kike, ta ma sha'awar ka zagi uban wani ka ce ƙarya kike, ta maka sha'awar kai giba kai annamimanci ka ci mutuncin wani ka ce ƙarya take, ka mata hisabi wannan zunubin fa zaki dauka, dan haka bazan aikata ba, ka komar da ita zuwa ga bin Allah tabaraka wa ta'ala. Kana yi makan kai hisabi kana kallon ayyukan da kake aikatawa, ko kyawawan ka sun fi yawa, to ta hanyar ne zaka tsira. Abu na 15, annazuru fi siratil anbiya, ka rinka kallon surar annabawa, hususan ma tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ka karanta tarihinsa, ka karanta yadda ya rayu, ka karanta mu'amalarsa, ka yadda yayi, wannan zai taimake ka wajen tsayawa akan bin shi Allah tabaraka wa ta'ala. Abu na 16, wanda kuma da shi ne za mu rufe wannan shirin, luzumul masjidi fi salawati wa durusul ilmi, ka lazimci yawan zama a masallaci da kuma yin sallolin jam'i tare da mutane, da kuma halartar wuraren da ake ba da darussa na ilmi. Hakika waɗannan za su taimake ka wajen samun tsayawa akan bin shi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ku bayin Allah, muna addu'ar Allah ya taimake mu akan waɗannan abubuwa 16 muka ambata, kuma mu samu damar aikata su, mu sa su cikin rayuwarmu. Shirinmu na gaba jama'a zai ci gaba ne akan idan kai istiqama menene abin da zaka girba, sannan za mu ambaci kuma sabubban da suke jawo karkacewarka daga kan hanyar Allah. Ka saurare mu a shiri na gaba domin ka samu maganin karkacewa daga kan bin hanyar Allah, domin ka sha wannan maganin sai ka tabbata akan hanyar Allah, kuma ka ga irin abin da Allah zai yi maka na sakamako da zai baka akan tsayuwarka akan bin Allah da'iman wa dauman. Kafin zuwan shiri na gaba, muna muku sallama.
To madalla akramakallahu, Allah ya saka da alkhairi. A kuma anan ya kamata mu dasa aya a cikin shirin.